Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jahuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a joahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 1 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji wani rahoto na musamman kan sake barkewar zanga-zanga a Sudan. Ba za mu iya kawo muku sabon shirin da rashin tayi ba. To amma ganin muhimmancin shirin da ya gabata za mu sake kawo muku shi. Baban gida Jibrin zai shigo da sharhin jaridun Najeriya sannan muna tafar da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a da cikakken labaran duniya mai karanta Baba Yakubu Makeri. Donald Trump ya zama shugaban Amurka na farko da ya kai ziyara a Koriya ta Arewa inda ya taka ya tsallaka iyakar kasar a lokacin da suke ganawa da shugaban Koriya ta Arewa din Kim Jong-un a yankin da ba a gudanar da ayyukan soji. Bayan ya yi hannu da shugaba Kim a kan iyakar da ke ƙauyen Panmunjom, Trump ya taka ya ketara iyakan wato ya ketara layin soji da ya raba tsakanin ƙasashen Koriyoyin guda biyu. Bayan haka Trump da Kim sun tsallaka zuwa cikin Koriya ta Kudu. Barka da sake ganin ka, Kim ya faɗa wa Trump, ya ce ban tsammaci zan ganka a wannan wuri ba. Tsallaka wannan iyaka wani babban girmamawa ne, in ji Trump wanda ya gayyaci Kim zuwa Amurka domin su sake wata ganawa. Trump ya faɗa a ranar Asabar cewa ganawarsu ba za ta wuce minti biyu ba. Sai dai tattaunawar da Trump ya kwashe mintoci 50 yana yi da Kim a asirce ta zama tamkar wani taron koli ne. Mai bada shawara akan tattalin arziki a fadar White House Larry Kudlow ya faɗa a jiya Lahad cewa sake tattaunawa tsakanin Amurka da China wani babban al'amari ne, amma kuma ya ce bai ga alamar cimma yarjejeniya nan da nan tsakanin kasashen biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya ba. Ya ce za a ci gaba da tattaunawa har zuwa wani lokaci, in ji Kudlow yayin da yake amsa wasu tambayoyi a kan shirin labarin Fox a jiya Lahadi. Ya ce kasashe biyu sun cimma kashi 90 cikin 100 na yarjejeniyar sabuwar shirin kasuwanci a cikin watan Mayu kafin tattaunawar ta rushe a lokacin da aka samu cijewa har tsawon mako guda. Shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa na China Xi Jinping sun amince a ranar Asabar a wani taron gefen taron kolin manyan kasashe 20 mafi karfin tattalin arziki a duniya da aka yi a kasar Japan cewa za su sake bude wata tattaunawa. Sai dai Kudlow ya yi hasashen cewa raguwar kashi 10 cikin 100 na yarjejeniyar zai yi karfin gaske, ganin cewa ba a shawo kan wasu batutuwa ba kamar kai harin kutsen yanar gizo da bukatar China na kamfanonin Amurka su gudanar da fasahohi da suke amfani da su da kyau, da kuma batun taimako da gwamnatin China take baiwa kamfanonin kasar da ma zancen sayar da kaya ga katafarin kamfanin sadarwar China Huawei na harhada na'urori daga nan Amurka. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Taliban da na Amurka sun ce za su ƙara kaimi a ƙoƙari da suke yi na kammala shirya daftarin yarjejeniya a zaman da suke yi na wannan lokaci a kan tattaunawar zaman lafiya da suke yi a ƙasar Qatar, idan sun cimma matsaya a kan sasantawa a siyasance wurin kawo ƙarshen yaƙi da ake yi a Afghanistan. Haifafin ba Amurkin Afghanistan kuma ɗan diplomasiya Zalmay Khalilzad shi ne yake jagorantar rukunin Amurkawa a wannan tattaunawa a zagaye na 7 wanda aka kwashe kusan shekara guda ana gudanarwa tsakanin bangarorin biyu a kan wannan yaƙi shekaru 18. tantana wanda ake yi da wakilan Amurka domin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Ya gudana tsawon sa'o'i 12 ba tare da samun wani tsaiko ba a ranar Asabar, inji Suhail Shaheen, wanda ya yi magana da yawun rukunin masu tattaunawa na bangaren Taliban. Masu tattaunawar Amurka da na Taliban dai suna nan suna aiki gadangadan akan daftarin yarjejeniyar, Suhail yana faɗa wa muryar Amurka a jiya Lahadi. Da ƙarshe, masu zanga-zanga a injinin gwamnati a Hong Kong sun tsare manyan hanyoyi da safiyar yau Litinin domin takaita yawan masu halartar bukukuwan zagayowar ranar miƙa wannan birnin zuwa ga China. Manyan jama'a a Hong Kong da ma na ƙasar China za su halarci bukin shekara da ake cira tuta na cikin shekaru 22 bayan miƙa yankin ga China a ranar 1 ga watan Yulin shekarar 1997. Masu ra'ayin ban tafarkin demokradiyya sun yi kira da a gudanar da maci a kowace rada ta bukin. Ana sa ran ganin gagarumar zanga-zanga a wannan shekara fiye da abin da aka saba gani, sabili da adawar da aka yi ta nuna wa shirye-shiryen gwamnati na miƙa mutane da ake zargin su da aikata laifi zuwa China.
To, Baba Yakubu Makeri, aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda aka sani, tun bayan da sojoji suka hamɓare shugaban Sudan Umar al-Bashir kwanan baya, aka shiga zanga-zanga a ƙasar wadda ta lafa kwanan baya, amma bayan mutuwar mutane da dama kenan. To, jiya Lahadi wannan zanga-zanga ta saki barkewa, domin dubatan masu zanga-zanga ne suka yi gangami a fadin Sudan jiya Lahadin na nuna bijirewa ga janar-janar ɗin soja da ke mulkin ƙasar. Suka yi ta kiran da a kafa gwamnatin farar hula kusan watanni uku bayan da sojoji suka hamɓare da ɗaɗɗan shugaba Umar al-Bashir. Muhammad Al-Amin ya shirya wannan rahoton daga Khartoum, wanda Safiul Hashim Gumal zai karanto.
Masu zanga-zangar waɗanda ke rere waƙoƙin turda mulkin soji tare da daga tutar ƙasar Sudan sun bazu kan titunan babban birnin ƙasar, sannan suka doshi fadar shugaban ƙasa. Baya ga buƙatar a kafa gwamnatin farar hula, masu zanga-zangar na kuma kira da a gurfanar da waɗanda ke da hannu a murƙushe zanga-zangar da aka yi yayi sanadin mutuwar wasu mutane ranar 3 ga watan Yuni. Waɗanda suka shirya zanga-zangar sun ce adadin waɗanda suka mutu a wannan al'amari na watan Yuni ya kai akalla 128, a yayin da kuma hukumomi ke ikirarin cewa mutane 61 ne ciki har da jami'an tsaro 3. Jiya Lahadi ma an ce an yi amfani da barkonan tsohuwa da alburusai na hakika wajen kokarin tarwatsa masu zanga-zangar. Daya daga cikin kungiyoyin da suka shirya wannan zanga-zangar mai suna kungiyar kwararru ta 'yan Sudan SPA a takaice, ta yi kira ga masu zanga-zangar da su isa har fada shugaban kasar su kuma yi zaman dirshin har sai an biya musu bukata. Muhammad Hassan na ɗaya daga cikin masu zanga-zangar. Ya ce, mun yi nasarar yin abin da muka yi niyyar yi ranar 30 ga watan Yuni, da yanzu haka ma mun shiga gundumar hari. Muna da danawa jami'an tsaro na biye da mu, zuwa yanzu dai ana zanga-zangar cikin lumana a wannan shiyar. To, amma ba mu san abin da zai faru nan gaba ba, a cewarsa. Janar Muhammad Hamdan Dagalo, mataimakin ciyaman ɗin majalisar mulkin sojin Sudan na wucin gadi, ya ce wai 'ya'yan wata ƙungiyar mayaka ne suka laɓe suna ta harbin masu zanga-zangar lumanan.
Wahaddar na Abi Simayo, kunna akwanna, anihna al-ghuwat muhimmata.
Ya ce yau dinnan sun kaddamar da abin da suka kira gangamin mutum miliyan guda, ko mun yi gargaɗi ga duk masu tunanin fara masu zanga-zangar. Har na samu wasu rahotanni da ke nuni da cewa wasu masu harbi a ɓoye sun auna wasu masu zanga-zanga, har sun raunata 3 daga cikin sojojinmu baya ga masu zanga-zanga 5-6 da suka raunata, in ji shi. Ya kuma jaddada cewa janar-janar ɗin sojin na son su cimma abin da suka kira wata yarjejeniyar gaggawa kuma dalla-dalla ba tare da ware wani batu ba. Ƙasar Habasha da ƙungiyar tarayyar Afirka sun yi ta yin wani shiri ga ƙasar Sudan na kafa gwamnatin akasarin farar hula, wadda janar-janar ɗin suka ce ana iya sabo tattaunawa a kai.
sa gaida Sarfilu. Kafin mu ci gaba ga wannan. Yanzu kan bari mu za ku da gefe guda Mahmud Ibrahim Kwari ya gabatar mana da maimaitin shirin da rashin tai.
Amma ba bi sa shashan ke ba kana ba bi sa bakar ke ba kudi a kashe da hanya mai
Masarare assalamu alaikum. Yau muna dauke da tattaunawar masana game da muwayacin yanayi da tattalin arzikin yankin arewacin Najeriya ke ciki da kuma matakan da ya kamata gwamnatin lardin za su dauka domin daidaita al'amura. Masu rare kalubalen tsaro, durkushewar masana'antu, karancin hasken lantarki, rashin daidaitattu kuma da dawwammamin tsare-tsare da manufofin raya tattalin arziki a tsakanin gwamnatocin jihohin Arewa 19 na daga cikin manyan dalilan durkushewar harkokin tattalin arzikin lardin. Kamar yadda ƙwararru a wannan fanni da masana a sauran fannoni suka sha ambatawa a lokuta daban-daban. Waɗannan dalilai da ma wasu ƙari sun sanya mizanin talauci da fatara a tsakanin al'ummar lardin na arewacin Najeriya na ƙara zurfi saboda ƙaruwar alƙalman marasa aikin yi da rashin hada-hadar kasuwanci yadda ya kamata, yayin da harkokin noma ba sa tafiya a mizanin da ake muradi saboda ƙalubalen da ya dabaibaye wannan bangare. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da gwamnatocin jihohin yankin na arewa ke cewa suna ƙoƙarin su na warware waɗancan matsaloli. Bayan rantsar da gwamnoni a Najeriya cikin watan jiya na Mayu, tuni gwamnonin suka fara kafa gwamnatocin da za su aiwatar da manufofinsu a ɓangarori daban-daban. Yanayi da kuma halin tattalin arzikin yankin arewa da ma na faɗin Najeriya baki ɗaya ta sanya wannan fili shirye tattaunawa da masanin tattalin arziki Dr. Lawan Habib Yahaya da kuma masanin kimiyyar siyasa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa. Kuma mun fara ne da tambayar shi Dr. Lawan Habib Yahaya
a ilimance me tattalin arzikin arewa kuma a wani hali yake ciki.
Shi in ka tsaya ka kalle shi da kalma ɗaya tattalin arzikin arewa za ka ce wahala ce a cikin wadata. Me wahala a cikin wadata? Saboda Allah cikin ikonsa da rahamarsa babu wata ƙasa a arewa, babu wata jaha, babu wani loko ko saƙo da Allah bai samu wata albarka ba. Tattalin arziki abu guda ɗaya, abu kowace jiha guda ɗaya za ka iya riƙe sauran jihohi na arewa. To amma me yake faruwa shi ne waɗannan arzikin da Allah yi mana ko dai waɗansu daga ƙasar waje su zo su ɗiba da sani ba sani saboda rashin doka, ko kuma a'a maƙotanmu da su suke da tunani suka san yadda za su yi, suka ga yadda duniya take tafiya, su zo su lallaba musu san yadda za su yi, ko su kafa kamfanonin ko su turo jama'a su ɗiba su fita da su can su sana'antar da su su dawo mana da shi mu siya. Saboda haka mu muna cikin talauci da wahala, amma kuma muna kan kazale akan dani. Waɗansu kuma suna ɗiban arzikin, suna raya tattalin arzikin jihohinsu da waɗansu ƙasashe ma. kuma babban abin da ya kawo wannan shine abin da Dr. Luka yake fada, wato idan baka samu abin da ake kira haɗin kan shugabanni, ba wai kawai gwamnati ba, matsalar babban matsalar arewa shine babu wani mutum guda daya ko wata kungiya guda daya ko wani group na waɗansu masana guda daya ko na waɗansu wato dattijai da ike da girma da mutunci da karamcin da zai ce kai bari ko ku kuyi kaza. Idan da muna da wannan, to za mu samu tattalin arziki, manhajar tattalin arziki ta bai daya, kamar yadda ɗan uwanmu Southwest suke da shi ƙasashen Yarabawa. Kusan a Najeriya sun fi kowa wannan tunanin, gaba ɗayansu suna da wata manhaja wanda idan ka tsaka kalle ta kusan kowace jaha suna da wannan, kuma suna da waɗanda za su yi magana duk rigimarsu, kuma suna da wani abu da suka wato suka tanada da suka sa a gabansu. To idan ba wannan tunanin ne ya fara zuwa kanmu ba, muka yi tunanin yadda za mu iya kawar da babban matsalar malitacin kudin da ta ruguza mu, wato rashin zaman lafiya, sannan bala'i na biyu da irin zuwa wanda dama ya daɗe, wanda shi su Sadauna suka gina arewa ta cigaba, ilimi da kasuwanci. Muka rusa ilimi, ɗan uwan mai raba suka ɗauka, muka rusa kasuwanci, yamurai suka ɗauka, mu muka zama gishiri abokin miya, muna nan sai dai a tarfa mu a can, a tarfa mu a can.
Dr. Saidu Ahmad Dukawa, gwamnonin nan yaya za a yi, wacce rawa kake ganin za su taka a siyasance a ceton halin da tattalin arzikin arewa ke ciki?
To wato a ilimance da kuma a hankalce, gwamnonin arewa da kamata yi a ce su san matsalolin arewa gaba daya, ba jiha ɗaiɗai ku ba, sannan su san wato tattalin arzikin Najeriya gaba daya, sannan su kalli wato yankin Afirka maso yamma, ita ce West Africa ko yawwa yankin inda ake ce Afirka ta yamma, wato da makwabtanta wanda a yaren turanci ake cewa Sahelian region, wato nan ya kamata su kalla su san yadda za su tsara wato shirye-shirye da tsare-tsare na gwamnati ta yadda wato za su magance matsalolin da suke addabar al'umma a wannan gurin. Domin matsalolin da suke addabar al'umma kowace ɗaya kaɗan za ka tarar, ba wai a jiha kaza take kawai ba, a wannan yankin take gaba ɗaya na Afirka ta yamma, sai dai kawai wasu wuraren su fi wuraren samun sauƙi, sannan kuma wasu wuraren ɗaukan matakai na samun wannan sauƙin. To haka ya kamata. To amma a gaskiya Mahmud, ba na san na ce na fidda tsammani da rahamar Ubangiji, amma zai wahala gwamnonin arewa su yi haka, saboda abin daga fahimtata da su, kowane gwamna kawai jiharsa kaɗai ya sa a gaba, kai ba ma fahimtata ba ce wannan, akwai gwamnan da ƙarara aka tunkare shi, na da cikakken bayani da hujja na shawarar yadda za a samar da haɗin kai a arewacin Najeriya, a yi wasu abubuwa tare, ya ce shi a rabu da shi, jiharsa ce ta dame shi. Akwai gwamnan da na san rikici ya ɓarke a jiharsa, wani gwamnan ya dinka neman sa, ya yi masa waya, ya kira shi ya ce ya fi sau shirin masaki, ya ki daga wayarsa, kuma abin da yake kokari su haɗu su tsare yaya za a yi a dakile wannan rikicin don kada iyaku, amma ya ki yadda ya daga wayarsa har sai da wato rikici ya ɓarke a ita ma ɗaya jihar, aka fara ɗaukan matakin ramuwa akan ƴan wancan jihar da rikicin farko ifarar tashi, sannan kuma izo ike neman sa. To in haka za su ci gaba da tafiya, sai ka ce baka san ranar da za su iya yin wannan abin da kake burewa.
gwamnonin nan na arewa a arewan suke kuma jihohin da suke waye shugabanta a arewan suke shi ma shugaban kasar yanzu a arewa dan arewan ne ta yaya waɗannan manufofi kuma ta yaya za a kirkiro su a koma a kallon ko dai wancan layi na sitar dauna a gyara ilimi a bunƙasa kasuwanci ko kuma ai wani tsari na makamancin sa
to ai wato Sadauna ya garaba saboda gaba ɗayan jagokin a ƙasar su suke kaga babu gwamnoni yanzu yin wannan sai ka samu gwamnonin sun iya zauna su haɗa kansu idan suka haɗa kansu babban masifar da take damun arewa rashin zaman lafiya babu wata jiha a yanzu a arewa da ta tsira daga wannan naso na fitina idan Allah ya sa za su iya haɗa kansu sannan kuma su bayan sun haɗa kansu su tafi da kalma ɗaya su je sama gwamnatin tsakiya ta san yadda za ta kawo musu da rashin lafiya izamana kuma suna da manhaja ta tattalin arzikin iri ɗaya wanda kowa zai yi kokari wato a iya samun kuɗinsa da arzikin da yake jahasa ya ɗab aiwatar da wannan ya ɗab baƙashi musamman ta yadda arzikin babban mu duba babban arzikin da jahar yanki da shi wanda shine misali akan harkar noma izamana cewa ana da wata manhaja ta tattalin arzikin kasa da haɓaka noma sannan da kuma yadda za a sana'antar da kayan noma wanda wannan ne zai tasa da yadda za a samu mutane da su zuba jari a noma a samu mutane aiki ko da ɗan boko ne da kuma waɗanda su boko ba sannan a sami da za a iya sana'antar da kayan wannan ne zai kawo masana'antu su tashi sannan harkar ilimi saboda yana ɗaya daga cikin abin da aka yi sakaci da shi a arewa wanda iza mana cewa abin da Turawa suke kira human capital ta lalace wato daga root da tun aikin wato karatun primary daga tushe ya zamana ya lalace secondary ta lalace ya zamana yanzu manyan makarantu su ma suna neman izamana cewa an fitar da mutane waɗanda ba su yi da ba
an ga na alizar zarafin ki ba ta san ki ba ba tarke in ga ne ku in ga ta la in kai ni ya ba ta kake zo to ka kake da hanya
Masu rare ƙarshen shirin da rashin tai na yau kenan. Sai kuma makon gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayar Kano da Dr. Lawan Habibu Yahaya masanin tattalin arziki. Mahmud Ibrahim ne ke cewa huta lafiya. Wassalamu
alaikum.
Zuwa gaida na kwari yanzu kuma ga baban gida jibirin da shiri na gaba.
Zan fara shirin jaridar na yau ne da jaridar The Punch da kuma daya daga cikin manyan labaran jaridan ke cewa ɗan takarar jam'iyyar PDP da neman shugabancin ƙasa Alhaji Atiku Abubakar ya shigar da ƙarar naira biliyan 2.5 akan mai baiwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shawara akan kafofin yaɗa labaran zamani Loretta Onochi. Lauyan Atiku Abubakar Chief Mike Ozekwemi ya bayyana cewa Alhaji Atiku Abubakar ya shigar da wannan ƙara ne bisa zargin Onochi da yaɗa labaran ƙarya ta kafar sadarwar zamanin Twitter inda kuma take zargin cewa ya zirce kasar daular Larabawa domin yin hayan 'yan ta'adda daga gabas ta tsakiya domin tada hankali a Najeriya. A cewar Atiku Abubakar wa'annan rubuce-rubuce da mai baiwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shawara kan kafofin yaɗa labaran zamani dai an ɗauke shi ne da zuma zubar da mutuncinsa. Sai kuma jaridar The Nation jaridar Detroit ta cewa yanzu haka bindigogi 216 ne aka saran su samfarin AK-47 aka kwato daga hannun 'yan ta'adda da suka addabi al'umma a jihar Zamfara. A wata sanarwa da kakakin gwamnatin jihar Zamfara Yusuf Idris ya fitar a cewa gwamnan jihar Bello Matole shine ya tabbatar da hakan a lokacin ganawarsa da tsohon shugaban kasar Najeriya Janar Yakubu Gawan a fadar gwamnati da ke Gusau. Sanarwar ta yi bayanin cewa aka saran bindigogin da 'yan ta'addan ne da kansu da suka tuba suka dawo da su tare kuma da mika su ga hukumomin tsaro. Gwamnatin Zamfarande yayi fatan tsohon shugaban kasa General Yakubu Gowon zai amfani da basirarsa na zama tsohon shugaban kasa kuma tsohon soja wajen dawo da tsaro a jihar ta Zamfara. Sai kuma jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo, daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa mutane da dama ne aka bayyana cewa sun rasa rayukansu yayin da wasu 16 suka bace a lokacin da wani kwale-kwale ya kife a jihar Lagos hazarin wanda ya auku yammacin ranar Asabar. Jirgin ya tashi ne daga anguwan Ikorodu kan hanyarsa ta zuwa anguwan Aja tare da fasinjoji akalla 21. Har yanzu dai hukumomin bada agajin gaggawa na jihar Lagos a cewar shugaban ta Femi Oke suna ci gaba da gudanar da bincike tare da fatan gano sauran wanda suka bace a wannan hatsari. Sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka dai shugabannin kungiyar ECOWAS na yammacin Afirka da suka kammala taron su a birnin Abuja sun amince da sunan ECO a matsayin sabon sunan kudin gamayya na kasashen yammacin Afirka da ake sa ran fara amfani da shi a watan Janairun shekara mai zuwa. A lokacin wannan taro shugabannin sun zabi sabon shugaban kungiyar ta ECOWAS wanda shine shugaban kasar Jamhuriyar Niger, shugaba Isuzu Muhammadu, wanda ya karbi ragamar shugabancin daga hannun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Baban Jibrin Murai, Amurka daga Lagos.
Zuwa gaida baban gida, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murai Amurka mai magana Alhaji Musa Amurka siya jawon Najeriya. Ina kira ga Bubba Galadima. Dai kuna abu da kuke sawa a yi kurshi ya zanga-zanga a katsina ko yan jam'iyyar PDP a ce garin shugaban kasa ma an yi zanga-zanga. Mai shirya ya shirya yan adawa ne, wani hukuncin yan adawa ne. Don haka duk abin da kuke yi ku je ku yi. Dama muna hukuncin ga Malam Bahaushe bai tashi shi wa dan uwan shi musulmi zanga-zanga sai in shi ne ke mulki. Mun gani na kasa kudu lokacin da Jonathan na mulki ya da bala'i da musiba din da ya yi a kasar sa a jihar a kasar Najeriya. Uwa ya santa, uwa ya gani lokacin da ga gaji ya ne an kashe guda biyu ba wata zanga-zangar da an kai lokacin inda ya kwar har ya kamar da sabuwa wani abu wanda sun kalla a kasar nan sai wannan mulki na shugaban kasa Muhammadu Buhari. Sai duk da mai mamaki ba musulmai da ma haka suke idan dan uwan suna mulki za su nuna mai kiyaya da bakin ciki da hasada. To duk abin da kun kalla yan adawa ku je ku kalla in Allah da dai makincin ku zai kare a shugaban ku. Duk abin da kuke da yan adawa wasu bala'i da ake yi da wani kinnatin ai suna da hannu da wasu don haka ku da Allah Najeriya dai da yadda Allah sai Buhari kuma Allah ya taimake shi. Ku ga Galadima ku yi ku kare muna hukuncinku ya tsuma kanku. Assalamu alaikum magana Alhaji Musa Amerika.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na BOA mai magana Garba Ibrahim Jabar Makahu a gare mataimakin kungiyar Bauchi ko ta gungu. A ina jinjina wa mai girma gwamnatin Bauchi sanata Salatan Bala Muhammad Kaurin Bauchi. Allah saka mata alheri, Allah ke mace shi akan abubuwan da yake na alheri. Wallahi wannan bawan Allah mu tun da Bauchi take tun daga zamanin mun ba dairin da ba ba wanda ya mana abin da bawan Allah nake mana. Kuma Allah ke mace shi kamfanin zaki fulawa ya bawa Dangote gyara mana domin a yi dukkan talakawan da ba su da aikin yi. Hakika Bauchi tana da ma'aikata da yawa sun mace yawa amma aka zage aka gyara zaki fulawa wallahi talla za a ce mace talakawa. Allah ke mutu kaurin Bauchi, Allah ke mutu shi, Allah ƙara kare mana shi. Sai magana Garba Ibrahim Jabar Makahu.
To yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da labaran duniya amma fa a takaice.
Baba da White House Henry Larry Kudlow ya faɗa a jiya Lahadi cewa sake tattaunawa tsakanin Amurka da China wani babban al'amari ne. Amma kuma ya ce bai ga alamar cimma yarjejeniya nan da nan tsakanin kasashe guda biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya ba. Kungiyar Taliban da Amurka sun ce za su kara kami a kokari da suke yi na kammala da shirya daftarin yarjejeniya a zaman su na wannan lokaci a tattaunawar da suke yi da zaman lafiya a kasan Qatar idan sun cimma matsaya akan wato sasantawa a siyasance wurin kawo ƙarshen yaƙi da ake gwabzawa a ƙasar Afghanistan.
To masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman ma shi babba makeri da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya hada mana sautin CD da injine mu na wannan lokacin Jimmy Cook ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri sai anjima.